نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إخوة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine ya damu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Umar ibn Khattab da yake nan sai dair NKP a cikin garin Kano a wannan rana ta Asabar wanda yau daya ga watan Dhulqa'da hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 wanda kuma ya dace da 18 ga watan hudu miladiya 2026. Wannan zamana mu shine zamana 123 a cikin tafsirin suratul Baqara wanda darasin wanda daga shi sai wannan wani aya ta 222 yau ga shi mun tashi aya ta 223. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce nisa'ukum harfin lakum, matanku wurin shuka ne gare ku. Fatu harfakun annashi'itum, ku zo ma wajen shuka ku ta kaifiyar da kuka ga dama. Wa qaddimu li anfusikum, kuma ku gabatar da alkhairi ga kawunanku. Wattaqullah, ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala. Wa'lamu, ku sani annakum mulaquh, cewa ku masu haɗuwa da shi ne. Wabashir mu'minin, kuma ka yi bishara ga mu'minai. Wannan aya malaman tafsiri sun kawo dalilai na saukar da ita. Dalilai mafiya ƙarfi dalilai ne guda biyu. Dalili na farko suka ce Yahudawa sun kasance suna riya cewa duk mutumin da ya sami da matarsa wato daga baya amma kuma ya sadu da ita ta gabanta amma kuma daga baya, to wannan idan haihuwa ta kasance za a yi fida namiji ko mace mai hararar garki, to kasancewar al'ausu da al-khazraj wanda suke mazauna Madina tun a wannan lokaci na jahiliya kun sani cewa kamar yadda muka ambata a baya, Yahudawa sun karanta sifofin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da kuma sifan wajen hijirarsa, ma'ana inda rayuwar ma'aiki alaihi salatu wassalam za ta kasance ta ƙarshe wurin hijirarsa. Suka ga babu inda ya kama da yankin Sham ko Madina, wato shi ne ya kama da wannan wuri mai yawan duwatsu da kuma bishiyoyin dabinai da kuma yanayin ƙasa. To da yawa suka dinga yin ƙaura daga yankunan su, wasu su koma Sham, wasu su koma Madina, fatan su ya zama wannan annabi na ƙarshe ya kasance a cikin su. To lokacin da suka zo Madina sun samu wannan kabilu guda biyu na al-Ausu da al-Khazraj. Mun sha faɗa cewa nau'in Yahuda wanda suka zauna a wannan lokaci uku ne. Akwai Banu Qainuqa, akwai Banu Qurayza da kuma Banu Nadir. To kasancewar su Yahudawa ma'abota littafi ne, malamai ne, masu ilimi ne. Su kuma mutanen Madina al-Ausu da al-Khazraju wanda suke dahilai ne ba sa rubutu ko karatu ko saka aka samu da ummar Larabawa wanda bi ba aka fil ummiyin rasulun minhum al-ummiyun sun da suni wanda ba sa karatu ba sa rubutu to ga al'ada duk mutumin da baya karatu baya rubutu to yakan sallama ma wanda ya sanya fi shi ilimi ai kun ga da yawa shi ya sanya wanda ba sai karatu ba suka samu zamewar kafa ta hanyar miya gurma da mai duk lokacin da wanda bai yi karatu ba ya ga wani mai sifa ta malamai yana aikata abu to ba ma zai bincike ba zai dauka wannan abin daidai ne to su Yahudawa daga cikin riyawarsu duk wanda ya zama ya sadu da matarsa daga baya ya sadu ta gabanta sai wannan saduwa Allah ya kaddara rabon da namiji ko mace to wannan da zai kasance mai halala garki to kasancewar sa da wannan aqida sai su ma al-Ausu da al-Khazraju suka ci gaba da kyamar wannan yanayi tunda suna ganin wanda suke gaban su a ilimi a karatu suna kyamar wannan abu a gunsu cewa akwai dalilin yi to saboda haka sai Allah subhanahu wata'ala ya sauke wannan aya domin kare ta wannan barburin aqida dalili na biyu kamar yadda malaman tafsiri suka ambata cewa su al'umma quraishawa sun kasance suna da yanayi daban-daban jisaduwa da iyalansu ko daga yanayi kaza ko yanayi kaza ko yanayi kaza ko kuma mutanen Madina ba su san wani abu sai yanayi guda daya to sai wasu daga cikin muhajirun suka auri wasu mata daga cikin al-Ansar kasance wasu mutanen Makka sai wasu na saduwa da iyalansu ta yanayi daban-daban sai su wannan maza suka so su yi wannan ga matan Madina sai suka yi musu inkari suka ce ba su amince ba ko dai a rayu irin yadda suka saba ko kuma a rabu har magana ta kai ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda haka sai Allah ya sauke wannan aya kamar yadda muka sha faɗa a iya samun dalili biyu ko dalili uku ko sama da haka zamo su ne sababin saukar wata aya ko kuma ainihin ayoyi to dai Allah subhanahu wata'ala sai ya ƙaryata Yahudawa dangane da wannan riyawa tasu sannan kuma aka dakunan matan Madina dangane da ainihin su ma wannan kuduri da yake cikin zukatansu kamar yadda malamai suka ambata Allah da yayi duniya ya samu da abubuwan da suke cikin ta to ya kaddara ma waɗannan abubuwa wanzuwa ila yaumil kiyama duk abinda Allah ya samar a duniya to wannan abin zai ci gaba da wanzuwa ba zai kare ba sai alkiyama ta tsaya to dangin abubuwa da Allah ya samar kala kala ne abinda yake da alaka da bukatar dan adam ko dai ka samu wanda yake hayayyafa ko kuma wanda baya hayayyafa hatta shi dan adam kansa abinda ya zamo yana hayayyafa kuma ya zamo bukatar dan adam tana da tsanani akan wannan abin to zaka ga duk yadda za a kada a raya wannan abun ba zai yi karanci ba in ma yayi karanci a wani bangare to wani bangare zai zama mai yawa bal zai zama mai yalwa a ko ina a duniya abinda kuma ya zama dan adam bukatar sa ba ta da yawa to wannan abun zai iya karanci kuma a neme shi a rasa zamu iya kasancewa sheda yanzu akwai yanayin wasu kwari ko yanayin wa'insu tsuntsaye ko yanayin wa'insu dabbobi wanda zaka ga cewa kila wanda ya san shekara 30 baya ko shekara 40 zai ga wa'annan kwari ga su nan available wannan tsuntsaye ga su nan amma sun zama nadir haka ne kuma haka bane yanzu mu dauki tsuntsaye dangi biyu mu dauki shamuwa ni na san akwai matasa da yawa anan wanda ba su ma san me ne shamuwa ba ba su taba ganin ta ba ba san yanayin ta ba mu a wayen mu za su ga cewa idan shamuwa ta sauka to wuri yakan zama wani dindindin abinda ake cewa ƴaƴan da aka haifa a bana to su za su koma tare da iyayen su iyayen ba za su dawo sai ƴaƴan su ne za su dawo su ma idan suka haifi nasu ƴaƴan biyu kuma da biyu suke haifa idan suka haifi nasu ƴaƴan su kuma su hudu iyayen ba za su dawo ba ƴaƴan su dawo haka muka tashi muna yaga duk wani bishiya da aka sani inda shamuwa take rayuwa to irin wannan lokacin dab da damana za ka ga cewa ainihin ta zo to amma ni na dade ban ga shamuwa ba gaskiya ce kala 20 ya zuwa yanzu ba na jin na ga shamuwa in ban da je kasar Sudan ya aka yi barazana ake musu tin Yesu aka Allah dai shi ya sani amma duk yanzu kusan babu shamuwa ban sani ba kida idan an je arewa mai nisa ko za a iya ganin ta amma dai zaka ce tsuntsun shamuwa kusan yanzu ya kaura ungulu in ka je nan abatuwa har ma ainihin ta dame ka to amma yanzu da yawa zaka je wurare da yawa ba za ka ungulu ba to wanda misali ne na kawo yanzu wannan tsuntsayen wata bukata muke da ita tare da su babu da wata bukata da garfi saboda ka dan sun yi karanci ba za ku samu matsala ba to amma yanzu ka dauki kaji ka dauki awaki ka dauki tumaki ka dauki shanu idan suka yi karanci za mu shiga matsala ko ba za mu shiga ba za mu shiga shi sa Allah sai ya ba da dabaru na samar da ma waɗannan nau'uka yanzu da za a ce yadda muke da yawa bukatun mu kawai iyaka da gida ne to kajin za su ji biki amma Allah sai ya kawo dabaru na kankasar zamani abubuwa duka sunan ma'ana dai wannan abubuwan da Allah ya yi kuma ya sanya dan adam bukatun sana rataye da wannan abu sai zai dinga samuwa ina bil kiyama hakanan abin da ya shafi tsirrai da bishiyoyi za ka ga ba mu muke shuka su ba yanzu mu kalli bishiyoyi irin na kuka tsamiya jeza tabara duk ba shuka su ake ba amma za ka ga cewa kana fita za ka dinga ganin su Allah shi ke tsiro da kayan sa saboda akwai bukatun mu tattare da su duk yadda za a sare bishiyoyin a zo a kona su amma dai in ka fita dai za ka ga bishiyar tsamiya za ka ga kanya za ka ga kaza za ka ga kaza kuma Allah shi ke fitowa da su hakanan sauran ciyawa ko ciyayi da muke amfani da su abin da ya tafi irin duwatsu su kuma wanda ba hayayyafa suke ba kuma Allah san bukatun mu suna da yawa su kuma Allah sai ya samar da adadi mai yawa wanda bukatun ba za su yi kare su kankanin lokaci ba yanzu idan muka kalli duwatsun nan galibi da su ake kwanta ayi mabul ayi tayar ayi wane ne amma ga su nan kaman ba za su kare ba ana ta kwankwasa ana ta ainihin fasawa ana likawa amma ga kuma kullun su dan saboda Allah ya san bukatun muna tattare da su to Allah ba zai kare da su ba ila yawmin qiyama to za ka ga cewa wannan kwari da tsuntsaye wanda Allah ya san bukatun muna tattare da su da ma mu din Allah sai ya jinsi biyu jinsin maza da jinsin mata kuma Allah sai ya sanya mu kowanne bangare bukata ga kowanne bangare da a ce yadda Allah ya halitta jinsin maza ko na ƴan adam ko na tsuntsaye ko dabbobi ko kwari a ce jinsin maza bai da wata sha'awa tsakanin jinsin mata kaman yanda jinsin mata ba shi da sha'awa a jinsin maza to da an nemi wannan irin bangare to amma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sanya kowanne bangaren yana da bukatar bangaren sa jinsin maza na dabbobi da na tsuntsaye da na kwari suna da bukata zuwa ga jinsin mata kaman yanda matan suke da bukata zuwa ga jinsin maza kuma wannan mu'amalar da Allah ya riga ya tsara ba wata makarantar da sai an shiga da su an koya musu haka nan fitriyatan din namiji ya san shi namiji ne mata kuma ta san ainihin ita mace ce to haka nan Allah subhanahu wataala yayi wannan a jinsi na ɗan adam to shi yasa Allah subhanahu wataala anan sai ya ce nisa'ukum harfun lakum matanku wurin shuka ne a gare ku malaman tafsiri suka ce anan ana nufin digon sinadarin halittar ɗan adam shine tugon mani to shine yayi kama da kwaya kaman a ce ta gero ko ta dawa ko ta shinkafa ita kuma haifar ƴaƴa mata ita ce ta yi kama da gona a lokacin da ɗan da za a haifa shi kuma shi yayi kama da tsirrai ko tsirin da ita wannan kwaya za ta samar to haka Allah subhanahu wata'ala ya samar da ainihin irin wannan mu'amalar da irin wannan zamantakewa. Shi yasa malamai suka ce da ƴan adam, da ƙwari, da tsuntsaye, da dukkan dabbobi, Allah ya sa wannan sha'awar tsakaninsu, amma shi ɗan adam Allah sai ya tsabtace shi, sai ya fifita shi, sai ya sanya tasa biyan buƙatar mai tsari ce. Tasa mai tsabta ce ba ta ci barkatai ba. Wannan domin Allah ya wanzar da ainihin jinsi da kuma ainihin family na gidaje, wani ya san shi ɗan wane ne, jikan wane, kuma ainihin tattaɓa kunnen wane. Haka za a wanzu ta yadda ba za a samu cakuɗe ɗaya tsakanin nasaba ba. Amma su dabbobi da ƙwari da tsuntsaye, Allah bai rubuta haka ta kasance a tsakaninsu ba, shi yasa Allah bai ba su tsari ainihin irin namu ba. To a nan, domin a girmama sha'anin mata, kuma a nuna cewa su matan nan matsayin mallaka ne a wajen maza, sai aka ce nisa'ukum, ba a ce annisa'u ba, nisa'ukum. Nisa'u mudaf kafin mudafin ilayhi, matanku. Wannan mutum zai ji a ransa, tunda matan nan mallaka ta ce, ni nake da cancanta a kanta, ya kamata na ba ta kula ta musamman. Haka ne ko ba haka ba ne? Yanzu idan aka ce wannan motar ka ce, don Allah za ka je ka kara ta a wani waje da gangan, ka ce so kake ga idan ya fashe? Ba za ka yi haka ba. Aka ce wannan rigar ka ce, don Allah za ka ɗebi kwata kai da kanka ka samu rigarka? Ba za ka yi wannan ba. Aka ce wannan gidanka ne, ba za ka zo kai da kanka ka je ka rushe can dan barna ba. Idan kana rushe can sai dai don gyara, amma ba da niyyar barna ba. Duk inda ga mai gida yana rushe wani ɓangare, to so yake ya maida ɓangaren ya fi da kyau, amma ba wai don ya ɓangata shi ba. To dan ka ji a ranka cewa matarka ta aure tana da wani matsayi na musamman a wajenka, wani matsayi na darattawa da girmamawa da kuma kula. Wannan lamarin namu sai a hankali. Rayuwar birni daban, ta ƙauye daban. Wato birni aka san ƙauye ce. Ƙauye sai ka samu matan mafi yawa su ne shawuya, birni kuma waɗansu mazan su ne shawuya. Wannan galibi shi da abin da yake faruwa. To kuma dai menene? Ita wannan ayar tana nuna cewa ita mace ana mallakarta ta fuskan aure, kuma dole a kula da ita. Na faɗa mana a wata munasaba yadda Allah ya kyamace ba ta iya tsayuwa da kafafuwanta. In ma ka ga ɗaya ta tsaya da kafafuwanta, to za ka samu gwammai ba su iya tsayuwa da kafafuwansu ba. Ana haihuwarta, hidimarta, ciyarwa, shayarwa, tufatarwa, kula da lafiya, ilimi yana hannunwa, yana hannun mahaifinta, ko kuma wani wanda yake wakilin mahaifi. Ana nan ana nan har ta kai manzalin da za ta yi aure. Tana yin aure, to wannan nauyin ya koma a hannun mijinta. Shi zai ci gaba da wannan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Haka ce askinuhunna min haythu sakantum liyunfiqu sa'atan min sa'ati. Duk ana nuna kai ne nauyin ke kanka, da matsuguni, da abinci, da tufafi, da dukkan bukata yana kanka kai miji. To in tafiya ta tafi, ko dai mijin nan bashi da shi, Allah ya sa ga ƴaƴa, to sai ya zama nauyin ya koma ainihin kan ƴaƴa. Ma'ana dai ita mace Allah ya sa a rataye take, saboda Allah ya san raudinta, kuma ya san ainihin iya bukatar da take da shi. To anan sai aka ce nisa'ukum, matanku, harfun lakum, wurin shukar ku ne. Nan ma ba a ce harfun aka yi shigo ba, sai aka ce harfun lakum, wurin shukar ku ne. Na tabbatar duk wani manomi na ƙwarai, to gonarsa tana daga cikin wurin kularsa. Musamman irin wannan lokacin za ka samu mai gona ya je ya yi toyi, sannan ya yi sassabe, ƙarshe a yi kakkarciya, sannan kuma ainihin idan an yi ruwa ƙarshe a zo a yi haro, sannan a zo a yi kaza a yi kaza a yi kaza ma'ana dai gonin ana kula da ita a sa taki a yi furi a yi maimai a yi kaza ma'ana dai ba za a bari ta lalace ba to kusan sai aka kwatanta mata da irin wannan yanayin Allah ya ce nisa'ukum harsun lakum matanku wurin shukarku ne fa'atu harsakum annashi'tum ku zai ce ma wurin shukarku yadda ta yadda kuka so kamar ana so a ce mana yanzu idan kana da gona za ka iya shigowa ta yamma amma da gonar za ka shigo ko ka shigo ta gabas gonar dai za ka shigo ko ta kudu ko ta arewa amma dai wannan gonar ita ce ainihin ka shigo wannan gaba kamar yadda malaman tausiri suka ambata ya nuna cewa baya halatta mutum ya sadu da matarsa ba a bigiran da ainihin ɗa zai iya kasancewa ba akwai riwayoyi na ƙarya in kan tafsirin Ibn Kathir za ka ga ya kawo su da yawa da mabidin kasar a ce masu tawil ya kawo su da yawa wasu ma aka jingina ma'a'imma irin su Abdullahi bin Umar irin su Imam Malik cewa wai ya duzu an yi a ciye al'insanu zaujata umin dubriha to wannan ba gaskiya ba ne ba al'imamu sa'idi rahimahullahu ta'ala ya ce hadisai sun zo tarifan wanda suke nuna haramcin miji ya sadu da matarsa ta dubura bal hadisai ma sun yi tsinuwa ga dukkan mutumin da yake wannan cewa duk mutumin da yake wannan akwai hadisi da yake cewa mal'unun 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 man atamra atahu fi dubri inanne ne la'ananne ne tambadadde ne wanda ya sadu da matarsa ta duburarta wasu sun samu zamewar kafa sun tafi a kan wa'yantar riwayoyi wanda ainihin ba su inganta ba malamai suka ce a nan mu kula da abubuwa ƙalla guda uku na farko Allah da ya kwatanta mata sai ya ce harfin lakum ma'ana wurin shuka ne to wannan mahallin da Allah ya halatta ta nan ne haihuwa kadai za ta yi duk ta wata hanya da ba wannan ba to sinadarin halitta ba zai kai inda ake so ya kai ba abu na farko kenan abu na biyu suka ce domin ita dubura wuri ne na kazanta da datti da dukkan cututtuka idan ya zamo shi kansa mahallin da Allah ya halitta an yi togaciya lokacin jinin al'ada mun karanta a ayoyin baya وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى مَنْ شَاءَ الْمَحِيضَ شِينِ كُودَي أَنَا نِفِنْ وُرِمْ فِتَنْ جِنِنْ كُوكُمَ لُوكَتِنْ كُوكُمَ جِنِنْ كَرْسَ مَا لَمْ يَسُكَ تَدُقُكُمْ أَلَّا سَيْتِي قُلْ هُوَ أَذًى شُوتَاتِي كُمَكْ أَذَنْ تَاتِي دِلِّكِ تَوْتِي سِنِّي إِتِفَاكِي سِوَا مُتِمِنْ دَيْكِ فَالُوَا دَمَاتَسْتَى a lokacin jinin al'ada to zai kamu da cututtukan da ba sa karɓan magani zai samu cututtuka wanda za yi wahala a ce an warke kuma ita ma matar akwai cutarwa ta tare da ita to sai malamai suka ce in ya zama mahallin da Allah ma ya halatta an yi togaciya lokacin ƙazanta ƙazantar nan ta wucin gadi aka hana kuma yin wannan ya zama laifi to ina ga kuma wurin kazanta ta dindindin wanda kullum wuri ne wanda yake na kazanta ina shari'a za ta umarni ko ta ba da dama a yi wannan sannan abu na uku mu'amala tsakanin ma'aurata wani abu ne wanda ya zama fa'idan kowane bangare kowanne miji ko mata abinda Allah ya halatta musu na kusantar juna to shine yake tsebe wa juna kewa ita ta zamo ba ta tunanin waɗansu maza na daban shi ya zamo ba ya tunanin wasu mata to idan aka ce an zabi da mace ta dubura ba za a kashe mata wannan kishirwar ba wannan buƙatar ta za tana nan ba za ta yi ainihin biya ba to ya ilahi idan aka ce za a tafi akan wannan ashe kaga ita ba ta samu wannan fa'idan ta cewa ita mai miji ba ce Ibn Qayyim ya ambaci abubuwa munana masu yawan da ke cikin Zadul Ma'ad, musamman kuma da yazo tafsirin wannan aya na mutumin da yake zai kiwo matarsa ta dubura, ya faɗi abubuwa munana, abubuwa wanda suke masu nauyi na cuta ta jiki da duhun fuska da toshewar basira, na abubuwa dai ga su nan wanda ta kyamar juna da tsanar juna yana haifuwa tsakanin ma'aurata biyu idan wannan abin yana kasancewa. Sannan kuma da cutar da ita kanta matar duk lokacin da ya zamo mu'amala tana kasancewa ba ta inda Allah ya kaddara ba, to wannan mafitar tafarkacewa take. Mun sha faɗa cewa daga cikin akuma da Allah yake masu aqidar neman maza, to duk wanda ake wannan abu da shi zaka samu dubararsa ta tafarkace ta lalace yanda ba haya ba zai samu controlin ba. Allah ya kiyaye. To almuhim dai Allah subhanahu wata'ala sai ya ce fa'atu halqakum annashitu, ko zai ce wa ainihin wuri shukan ku ta yadda kuka so. Malamai suka ce ba ana nufin mutum ya zaɓi wani wurin banda wannan ba, a ana nufin ta kaifiya ta gaba ta baya ta gefe duk dai yadda ainihin mutum yayi shari'a ainihin ta hadasa masa. Allah sai ya ce wa qaddimu li anfusikum, malaman tafsiri sun yi sabani akan ma'anan wa qaddimu li anfusikum. Wasu suka ce abinda ake nufi duk da saduwa da iyali wani abu ne na jin daɗi, wani abu ne na walwala, wani abu ne na sakata a wala, to amma kuma kada wannan ya shagaltar da kai daga tunanin Allah da bin Allah subhanahu wataala. Kada ya zama wannan mu'amalar ita ce rayuwanka tsawon darenka. Malami infiradi yana ambaton wa'insu mutane ke cewa menene himmar sai yana kasa ta menene kukuci da giya da mata, wato wani babu abin da yake gabansa in ban da cin abinci yake na sai saduwa da mata, bai da wani aiki da ya wuce wannan. Holewa, sharholiya, gwangwajewa, bai san kiyamun laili ba, bai san karatun alkur'ani ba, bai san kore dare da ibada ta bin Allah ba. To Allah sai ya nuna kada mu manta da abin da zai mana amfani gobe alkiyama. Saka ce wa qaddimu li anfusikum, Allah zai ce ana bikin duniya akan na kiyama, duk da wannan damar da aka baka to kuma kada rayuwarka ta tafi anan, ya zama kana da wani lokaci da zaka zo ka saka wani abu na akawun ɗinka na lahira. Wasu malamai suka ce abinda ake nufi wa qaddimu li anfusikum ku gabatar da wata kyakkyawan niyya a cikin zukatanku, duk da wannan saduwa wani abu ne wanda ake fidira, haka Allah ya gina dan adam da sauran dabbobi, to kada ya zama mujarradin kashe kicirwar sha'awa ce, ya zama akwai wata niyya ta musamman a cikin zuciyarka. Malamai suka ce niyya ta farko ya zama ka kamar da kanka daga hango wa'insu mata na waje, ita ma ka kamar da ainihin tunaninta, ka kange ta daga tunanin wa'insu maza na waje, sannan ya zamo kuma akwai niyya ta musamman na cewa Allah ya baka ɗa nagari wanda zai kasance wato ainihin alkhairi gare ka, kamar yadda hadisi kita idan ɗan adam ya mutu duka aikinsa ya yanke sai dai uku daga ciki, akwai awwaladin salihin ya da ulahu. Sayyidina Umar an jikaito ya ce bai taɓa fusatan iyalansa ba, fate sai ya zamo niyya sa Allah ya bashi ɗa na ƙwarai wanda zai amfana da musulunci, musulunci ya amfana da shi. To wasu malamai suka ce wannan shi ne ake nufi wa qaddimu li anfusikum, suka ce duk da cewa shi kansa mujarradin mutum ya zo ya biya buƙatar kansa, ya biya ta iyalansa aikin lada ne, kamar yadda hadisi ya ambata manzo alaihi salamu da ya ambaci ayyuka na lada, kaza aikin lada ne, kaza aikin lada ne, sai ce wa fi buzi ahadikum, haka nan ma saduwan ɗayan ku da iyalansa aikin lada ne. Kun ga sabai so ga wani abu wanda so ga bambar kai, suka ce aya fi ahaduna shahawatahu thumma yakunu lahu ajr, ya ba aikin Allah yanzu mutum ya zo ya biya bukatarsa kuma sannan a ce ya samu lada. Sai manzo alaihi salam ce ku bani labari, da a ce mutum ya je ya biya wannan bukatar tasa a inda musulunci ya haramta ba zai samu zunubi ba suka ce kware zai samu zunubi sai manzo Allah ya sallama to haka nan idan ya je biya bukata inda shari'a ta ba shi dama to nan zai samu ainihin lada to sai malamai suka ce duk da mujarradin mutum ya yi sadu da matarsa abin da Allah zai ba shi lada to kuma a samu wata niyya kuma ta musamman ta abubuwan da ainihin na ambata da wannan malamai suke cewa bin niyyati talabul mubahat ta'at da kyakkyawan niyya abu na halal zai canza ya zama ibada ya zama da kamar yadda mun shafa irin wannan yanzu bacci abu ne na halal in ka zo kai bacci ba za ka kai to shikenan an baka ladan kai bacci ba ka ci abinci abu ne na halal ba za ka sai kai ka ci abinci Allah zai baka lada ba to amma da zai zama akwai wata niyya da tagwa mai tuda wannan cin abincin ko wannan baccin to mutum zai samu sakamako ina jin wanda daga cikin sabai ko dai Abu Musa al-Ash'ari ko wani yake cewa ahatasibu bi nawmati ma tasibu bi qawmati yace ina neman ladan Allah da bacci na irin ladan da nake nema da kiyamul layli ma'ana yakan yi bacci dan ya samu karfin jiki ya tashi ya kiyamul layli niyyar kana na kwanta ne bacci ya zama na samu karfin jiki na yi ibada to wannan bacci na da za a rubuta maka duk da asalin bacci ba aikin lada bane ba mutum ya ci abinci da niyyar ya samu karfin jiki ya bi Allah to wannan din abinci zai mu aikin lada duk da cewa asali abu ne wanda yake ainihin mubahi to saboda haka wasu malamai suka ce wannan shine abin da ake nufi wa qaddimu li anfusikum wasu suka ce a'a abinda ake nufi wa qaddimu li anfusikum shine ku gabatar da na dubba wanda shari'a ta tsara wa dan adam a wajen fusatar iyalinsa misali ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa da a ce dayan ku lokacin da zai kusaci iyalinsa yayi addu'a yayi bismillah yace allahumma jannibna ash-shaytana wajannib ash-shaytana ma razaqtana mutun yace da sunan Allah ya Allah ka nesanta mu daga shedan kuma ka nesanta shedan daga abin da ka azunta mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aka kaddara samuwar da a wannan saduwar to Allah zai kiyaye shi daga ainihin sharrin shedan to sai malamai suka ce wannan shine abin da ake nufi wa qaddimu li anfusikum to na sha fada mana malamai sun ce idan aya ko wata jumla ta kunshi ma'anonin da ba su ci karo da juna ba to za mu ce duk wannan sun tabbata ga wannan kenan wa qaddimu li anfusikum za ta dauki wannan ma'ana da muka fada cewa kada mutun ya manta da neman lahirarsa ya dauka daransa dare ne kawai na holewa dare ne na gungujewa dare ne na morewa a'a ya zama akwai wani bangare da zai gabatar wa kansa wani abu da zai so ya gani gobe alkiyama ko kuma abin na fada niyyar ya kamar da kansa ya kamar da iyalansa ya kuma samu ainihin da na kwarai wannan ya zama shine niyyarsa ko kuma abin da muka fada na uku shine gabatar da na dubba wanda addinin musulunci ainihin ya ambata Allah sai ce wa qaddimu li anfusikum ku gabatar wa kawunanku wattaqullah ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wa alamu annakum mulaqu kuma ku sani ku masu haduwa da shi ne Allahu akbar Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yace wallahi da ace muna da zukata rayu to wannan gabar ya kamata ya tasiri a cikin zukatanmu na farko magana ake yi ta wani abu da ya zama halal mu'amalan ma'aurata amma kuma sai aka ambaci tsoron Allah a wannan lokacin to in ya zama an tunatar da kai jin tsoron Allah ga wani abu na walwala wani abu na halal wani abu na nishani na morewa to ina ga abin da kuma tsantsa ibada ce kaga ashe min ba da aula kenan ana so a ce ya kai mumini a duk halin da ka samu kanka ka dunga halatu da takawa a cikin zuciyarka domin idan za ta amfane ka a wannan yanayi to Allah sai ce wa taqullah wa alamu annakum mulaqu Ibn Uthaymeen yace da Allah ya ga dama ba zai ambaci wa alamu ba da sai yace wattaqullaha wa annakum mulaqu ku ji tsoron Allah domin za ku haɗu da shi amma sai yace wa alamu ku sani ma'ana kada ku yi tantama kada ku yi shakku ko wani gizo annakum mulaquhu kuma haɗuwa da shi yace wannan jumla ya kamata ya zama ta yi tasiri a cikin zukatanmu domin na farko Allah sai ya so mace wa alamu ku sani duk abinda ka sani kaga baka da jahilci a kansa yanzu kowannen mu baya shako in ya tashi daga nan duk zagaye-zagayen da zai yi dai ƙarshe gidansa zai koma ya fada ko akwai mai shakkun haka ba mai shakkun haka to yadda ba ma da wannan shakkun mun san mu masu haɗuwa ne da Allah subhanahu sai dai haɗu wannan Allah bai ayyana mana lokaci ba bai ce rana kaza ga watan kaza a daidai lokaci kaza ba na sha ambata a baya wannan yana daga cikin abu mafi tsoro a rayuwa rashin sanin ranar mutuwa da kuma sababin mutuwa da mutum zai san ranar mutuwa to da kaga kafa kafa da kaga tsantseni da kaga takatsantsan da kaga komawa ga Allah dan wani din dai da za a bashi na bar a ce ranar kaza ne to insha Allah daga fitowar alfijiri yana masallaci in kaga ya fita sai dai bukata ta dole abinci ma a nan dai ce sai hainala sai istighfari sai karatun qur'ani to ban mu san ranar ba kaga babban aiki to ka kaddara ma a ce ka san rana baka san me sababi ba kowa da sababinsa wani sababin ban kwana da duniya ruwa zai sha yana cike kan ruwan ya ƙware ya dinga tare har ya ce da Allah ya zare har ai ni ba sai ba wani kuma kawai bacci to idan ne ba ka bacci Allah ya gafarta maka sababin ban kwana da duniya bacci ba za ka sallama da bacci haka ce daga bacci za ka zarce kuma ba a ce baccin dare ba ba a ce baccin rana ba don Allah kaga sai dai wanda zai sace ka a ce an ba ka tabbas sababin ban kwana ka da duniya shine bacci akwai baccin da ƴan kafanta shikenan sai dai ainihin a kai ga kabari to karshe dai a zaune za ka dinga kwana sai dai dan abin da bai dauke kai firgin ka farka to duk Allah sai goyi wannan saboda bai saboda mu shiga tai tayin mu kuma abu ne wallahi ko da yaushe zai iya faruwa kuma a kowane lokaci zai iya faruwa domin wannan cewa annakum mulaquhu ina daukar ma'ana biyu ma'anar farko daga ran da aka zare ranka to haduwa da Allah ta tabbata haduwa ta biyu shine ranar tashin alkiyama to nan da Allah yake cewa wattaqullaha wa alamu annakum ku sani tabbas ku mulaquhu masu haɗuwa da shi ne subhanahu wa ta'ala wannan akwai tsoro akwai tashin hankali wacce irin haɗuwa za a yi wani irin sakamako za a gani ko me za a fuskanta amma Allah saboda jinƙansa saboda falalansa sai ya kwantar da hankulan masu imani sai ya ce wa bashirin mu'mini amma ka yi bishara ga masu imani ma'ana kai mai imani ranar wannan haɗuwar to kana da kwanciyar hankali Allah ka tuna mu a ciki kun ga hadisi ya inganta manzo alaihi salatu wassalam yake cewa ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tunjima' babu wani daga cikin ku face Allah sai yayi magana da shi babu tafinta a tsakani to yanzu wannan da aka ce annakum mulaquhu kuma sabuwa da shi ne kenan wannan yana kowa sai ya ga Allah ko ba dole ba ne domin ya kace na hadu da wani ai kaga ne kaga shi kenan ko to yanzu wannan ya nuna da musulmi da ba musulmi ba kowa zai ga Allah. Malamai da yawa suka ce la yalzam, ba dole ba ne. Shi dai mumini zai ga Allah subhanahu wa ta'ala, amma kafiri ba zai ga Allah. Cewa za ku haɗu da Allah, musulminku da kafiranku, ba shi ya nuna kafirai za su ga Allah ba. Rashin ganin Allah a wajen kafirai yana daga cikin akubar da Allah zai musu. Kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun. Allah ke cewa ku saurara, innahum su kangararrun bayi kafirai. An rabbihim dangane da Ubangijinsu, yawma idhin a wannan rana, la mahjubun, to an sa shamuke tsakanin su da Allah. Malamai suka ce wannan yana daga cikin azabar da Allah zai yi wa kafirai, ba za su ga Allah ba gobe alkiyama. Akwai kaɗan daga cikin wanda suke ganin kafirai za su ga Allah, amma ba gani na rahama ko gani na jin ƙai ko gani na dacewa ba. Amma dai abin da ya fi rinjaya shi ne ba za su ga Allah ba ta kowane hali. To kuma wannan magana ta cewa mumine za su ga Allah, wannan kuma ba ƙaramar daraja ba. Ibn Uthaymeen yana cewa ya tabbata cewa a aljanna muminai za su ga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ganin Allah zai kasance gwargwadon matsayinka a wajen Allah. Akwai wanda kullum zai ga Allah a cikin aljanna, wani sai an tsallake kwana ɗaya, wani kila sai bayan sati, wani kila sai duk wata sau ɗaya, wani abin da ya kama da haka. Gwargwadon bin Allahnka da darajar ka a wajen Allah da ɗa'ar da kai ma Allah da kuma kaffa da nisantar maharim, to gwargwadon yadda za ka ga Allah gobe alkiyama. Allah ka sa muna daga cikin wanda za su ga Allah subhanahu wa ta'ala. To sannan nan Allah sai ya ce wa bashiril mu'minin, ka yi bishara ga mu'minai. Akwai al-mubashsharu bihi, akwai kuma al-mubashsharu lahu, ko ku al-mubashshar. In muka ce al-mubashshir wanda ya yi bishara, al-mubashshar wanda aka yi wa bishara, sannan al-mubashsharu bihi abinda aka yi bishara da shi. To nan an ambaci al-mubashshir da al-mubashshar, ba a ambaci al-mubashsharu bihi ba. Dan an ce wa bashirin mu'mini, kaga al-mu'minuna sune al-mubashsharun, manzo alayhi salam shine al-mubashshir. To ina al-mubashsharu bihi ba a ambaci shi ba. Malamai suka ce anan saboda fadinsa da kuma yanayin matsayinsa. Wannan yana nuna cewa shi mumini yana da bishara hawan hawa. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum firatna fil akhirah. Mumini lokacin da ake tsorata a samu fargaba, to shi lokacin ake masa bishara. Allah ce wanda suka ce Allah shine Ubangijinmu, sannan suka tsaya daram akan manufa, tatanazzalu alaihimul mala'ika, mala'iku suna sassauka a lokacin karɓar ransu. Da me suke zo masu? Allah ta safu cewa ba za ku ji tsoro dangane da abin da za ku fuskanta ba. Lahira ba ɓangare ne ba wanda ya taɓa zuwansa. Har garin da baka sani ba, za ka yi fargaban mai za ka fuskanta, za ka fito ba ka da tsoro. Wa la tahzanu, kuma ba za ku yi baƙin ciki ga abin da kuka bari baya ba. Lokacin da mutum yake kan gadon ajali, idan Allah ya sa tarbiyya mutum zai rasu, yana tunanin makoman ƴaƴansa, makoman ainihin iyalansa, dukiyarsa, kaza kaza. To Allah sai ce wa la tahzanu, kada ku yi baƙin ciki, Allah zai kula da komai. Wa abshiru bil janna, ku yi farin ciki da aljanna, allati kuntum tu'adun, wacce ku kasance ana muku alƙawarinta. Sai Allah ya ce nahnu awliya'ukum, mu dinnan mu ne masoyanku, mu ne majibintanku a rayuwar duniya da kuma lahira. Kaga a nan mumini ya samu albishir tun a lokacin bikin ransa. To kafin sannan ma manzo alaihi salatu wassalam wani hadisi yake cewa babu wani abin da ya rage na tsofane ko ainihin barbashi na annabta sai dai mafarki na kware manzo yake cewa shine arwa saliha an turaha da rajuli an yaraha rajulu aw turana mutun ya gani wa kansa ko kuma ainihin a gan masa akwai wanda Allah subhanahu wataala Allah zai sa a yi masa mafarki kyakkyawa a ganshi a kyakkyawan yanayi a ganshi a yanayin da kowa yake so ya samu kansa haka ne kuma aka bari in karanta tafsirin magabata wannan rubutu fal na malamai magabatar so koma zuwa ga Allah kuma aka yi masu mafarki kyakkyawa aka yi mafarki da su a kyakkyawan yanayi Imam Zahabi a tafsirin Alamin Nubala yake cewa bayan rasulun Sufyan ats-Tsauri wanda yake babban malamin hadisi ya rasu 161 sai wani daga cikin makusantansa yayi mafarki da shi sai ya gani ya zama kaman tsuntsu yana ta tashi yana jira a kai ta tuwon aljanna sai ya ce ya iba mu kaifa wajda tanaffas sai ce ana ma'as-safaratil kiramil barara ina tare da ainihin jakadun Allah wanda suke masu daraja masu da sai ya ce man ladhi wajadtahu afdal duk abin da kai a duniya mai ka samu shine mafifici sai ya ce alquran yake karatu Qur'an da ne sai naga ya fi komai a rayuwar ta babban malamin hadisi ne amma bai ambata hadisi ba sai ya ce Qur'an shine samu ya fi komai irin wannan misalan suna da yawa kaga anan an yi maka kyakkyawan mafarki da ya koma zuwa ga Allah yanzu akwai wani da zai ma dan uwansa mafarki ga anan a majalisa ga manzo alaihi salam a wannan majalisa kowa ya kasa gaisawa da shi amma ga wani suna gaisawa da shi don Allah an tinye ko ba a tinye ba kai da kai mafarkin sai ka ce ina ma ni ne to wani za a ga masa wannan wani kuma sai ya maka sa wannan mafarkin ga ta cikin dandaban jama'a ga ma'aiki alaihi salam kowa yana ta so ya ganshi ana ta nunawa bai ganshi ba amma shi wala ya ganshi kowa yana so ya hannu da shi bai samu ba amma mutum ya ga cewa ya hannu da shi kaga wannan falala ce darajar ko kai mafarki ga alkiyama ta tsaya mutane sun yi turko turko kai kuma ga littafin ka an bakkana cewa ha ku muqra'u kitabiya kaga wannan mafarki ne mai kyau ka gamma kanka ko kuma a ganin maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce irin wannan yana kasancewa to ma'ana kenan mu'mini tun a duniya akwai albishir da Allah subhanahu wataala zai kaddara ya samu ba ma wannan ba ya zama kana ayyuka na kwarai dan Allah kuma mutane su dinga yaban wannan abun wannan abu ne mai kyau sai na abu sai Allah ya kara masa yadda ya zo ya ma'aikin Allah ina yin abubuwa na bin Allah kuma Allah ya sani ina yi ba dan yabo ba kuma ba na san yabon amma mutane tsayawa suke Allah sa dai ba aiki na ne irada ce ba sai na baka maza Allah yake cewa tilka ajilu bushra mu'min yace wannan ai shine bushara ta farko bushara madaukiya wanda Allah yake muni ashe kenan mutun yayi aiki na kwarai tsakaninsa da Allah yayi wani aikin ma baka so a gani ba wani ma baka san an gani ba amma kuma sai bayan Allah su yaba wannan abun kada ya dame ka indai dan Allah kai yaban su ba zai bata maka aiki ba to malamai suka ce anan shi sai aka bar abun wato ainihin abu dai aka ce wa bashirul mu'minin suka ce sannan wannan gabar tana nuna matsayin imani cewa ashe imani shine jigon rayuwa Allah sai ya ce wa bashirul mu'minin yi bishara ga masu imani kenan menene sanadin samun bisharar shine imanin da suka sabanta da shi wannan zai sa ashe yake dan uwa kai kokari kaga cewa imani ba kai tsakusaku da shi ba saboda fa'idar da yake tare da ita anan a cikin tafsiri wato da Allah ya ce ta'ukum harsun lakum yace ayyin mahalla zar'ikum alwalad wato mata su ne mahallin shukawar yaya gare ku fa'atu harsakum ay mahallahu wato ku zai ke wa wurin shukar ku yace huwa alqabl shine wato ainihin gaban su annayati ay kayfa shi'tum wa tutayyid kuka su min qiyamin ko ya zamo a tsaye ko qudin ya zamo a zaune wa qtija'in ko a kishingide wa iqbalin wa idbar ko daga baya ko daga gaba wa huwa raddun lima yuqalu fil jahiliyya malan yace wannan martani ne akan abin da ake fada a jahiliyya aw li qawli yahud ko kuma fadai yahudawa da suke cewa man atamra'atuhu fi qubliha min jati qubliha wanda ya sadu da mace a gabanta amma kuma ta baya shine wato abin nan din da ya tsubure a da al waladu ahwal to da zai zo yana halal garki to wannan aya ta rusa aidin wannan tunani kina idan ka ga mutum da wannan yanayi kada ka munna wa mahaifansa da tokaci ai kaza ya faru shi sa akai kaza haka Allah ya so ya halice shi wanda kullaha ku ji tsoron Allah fi amrihi wa nahyihi a cikin umarninsa da kuma halinsa wa'alamu kusani annakum tabbasu mulaquhu ma saduwa da shine bilbasi ta hanyar tashi fayujazi yakum bi amalikum kuma sai muku sakamako da ayyukanku wa basharil mu'minin kuma kayi bishara ga mu'minai alladhina taqaw wanda suka ji tsoron Allah kai musu bishara bil janna da aljanna sai mana yace wa idza kana Allahu ya'muru bi taqawahu to idan ya zama Allah yana umarni da ainihin a ji tsoronsa fi itiyani shahwatil mu'min a cikin zankewar sha'awa ta mu'mini wa fil kayfiyati allati amarahu biha kuma Allah ya umarni a ji tsoronsa a kula da kayfiyar da ainihin ake umarni da ita wa wa'ada bil janna kuma Allah yayi alƙawari da aljanna liman taqahu fihi ga wanda ya ji tsoronsa a cikin wannan wa amana bihi kuma imani da shi fa kayfa liman ya'ti ghayra zalik to ina ga wanda zai zo ga wani wannan min umuri al-ibadat darik al-amuri ibaduni al-khassat laha wanda dama an kebance su da ainihin cewa ibada ce tsantsa saboda ka she kenan min babu aula an nuna mun lokaci za mu tsaya nan abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mulada abinda muka kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babu wasu tambayoyi abinda muka sha fada dai shine za mu ci gaba da maimaitawa idan akwai lokutan da yafi kamata mu tsananta da addu'o'i to wallahi su ne wannan lokutan wani dan uwa ya kiraye ni da safe yake faɗa mun abubuwa marasa daɗi wasu duk kuna gani ana yaɗa su ta social media wasu abubuwa da za ka iya kira na makirce-makirce goyon bayan ta'addanci ƙoƙarin haɓaka shi musamman arewacin ƙasar nan da abin da ya kama da haka to daga cikin abin da nake gaya masa na ce masa wallahi ji a imanin da nake da shi makirce-makircen da aka sha shirya wa musulunci da ma arewacin ƙasar nan ba na jin na baya za su kasa na yanzu bambanci shi ne yanzu akwai social media na yaɗa abubuwa wanda da ba a iya yaɗa su magana cewa ne ya ji gawa ne amma yanzu a cikin minti dai abubuwa sun kai inda ba a zaton za su kai kuma magaucin musulmi da musulunci ba wai abun mamaki bane dan yawan musulunci ko musulmi zagon kasa abun mamaki ya fahimci musulunci ko musulmi to ni abinda nake maimaita mana dan Allah bayan Allah musulunci wa kanmu kuma mu dawo a cikin taitayi mu sani cewa wannan halin mu dai irin ba mu da wani abin da zamu da kai addu'a ba wata madafar iko a hannunmu wanda zamu kulla ko mu kwance amma abinda ni nayi imani Allah yana karba addu'a kuma nayi imanin gudunmuwar da Allah yake ba mu shi kadai sai iyakarta so da dama ba ka sanin makin sama ke sai wani wanda ba musulmi ba daga cikin manya ya shigo musulunci. Shi zai rika faɗa maka yadda yake mamakin irin yadda musulmi so kawo irin wannan lokaci. Saboda a da da irin su ake kitsawa, da irin su ake kullawa, Allah ya masa baiwan musulunci ya shigo addinin musulunci. To lallai wallahi bayan Allah mai kamar muna yi. Yanzu akwai waɗansu hanyoyi a gabacin nan ba zan so na ambaci hanyoyin ba. Shekara ɗaya biyu ma hanyoyi ne ƙarfe goman dare, sha ɗayan dare, sha biyun dare, ɗayan dare ba za ka ji kawai. Amma shi wannan bawan Allah nan garin yake ce mai yanzu ta kai bayan magariba daga waje kaza zuwa waje kaza kuma yana iya faruwa ta tare da kai. Bayan Allah idan rayuwa ta kasance haka ta yi kunci. A ce ka zamo kamar tsuntsu a cikin keji, kana so ka je can ba ka da dama. Ko kuma duk abin da kake sai dai ka tsaye naka ya naka, ido na gani ido, ka je wani wuri, akwai lalura zai iya tasowa, a ko da yaushe kake za ka je wani waje, ko lalura ka ko tawaninka. To amma a ce za ka fita a cikin tsar-tsar, a cikin tararrabe, babu abin da yake wani tashi. So abin da nake faɗa musamman don Allah. Malaman makarantun tafsir al-Qur'an ina maimaita wannan wurin karatun al-Qur'ani wuri ne da ake fara Allah yana karba addu'a a dunga daga hannu ana addu'a duk wanda suke shirya mana makircin nan Allah ya hana su kwanciyar hankali Allah ya saka rushe wasu a cikin tsare-tsaren su kuma Allah ya maida makircin su akan su kuma ya kiyaye mu daga makircin su duk lokacin da muka samu wata munasaba ta lokaci da muke tsarin karɓa addu'a ƙarshen dare bayan mun yi wasu ibadodi azumi ne qiyamul layl ne karatun alqur'ani ne wata sadaka ce ta da zumunci ne duk wani abu da muke ji cewa muna tsarin abu ne na ƙwarai to kada mai ƙasa a gwiwa mu yi tawassuli da wannan damar ya Allah ka rushe makircin makirai da suke mana kuma Allah kada ka fardanta musu akan mu wallahi akwai abubuwan da in kana jin su kana kan su za ka iya bacci ba wasu abubuwan irin wannan ba mahallin da za ka faɗe su bare amma kamar yadda nake maimaitawa nayi imani Allah ne karba addu'a kuma Allah yana tare da masu imani nayi imani idan mafi yawan mu ba mu da nagarta to akwai ɗaya-ɗaya kun cikin mu wanda Allah sun nagartattu ne kuma Allah yana karɓar addu'o'in su to muna roƙon Allah karɓar addu'o'in irin waɗannan bayi za su na ƙwarai akan wannan hali da muke ciki wannan ta'addanci yanda babu shi muka ga farkon sa to Allah ya nuna mana ƙarshen sa wanda suke shirye wannan ta'addanci idan masu ganewa ne Allah ya gane su su daina in ba masu shirya bane ba to Allah ya hana su kwanciyar hankali kuma Allah ya maida sharrin su akan su kuma Allah ya rushe duk wasu tsare-tsaren su Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya. Allah ta ba mu kwanciyar hankali. Wannan hali da ake yarkuwa da mutane, ana cin zarafin su, ana wulaƙanta su, ana neman kuɗin fansa da su, ana kawo mana ƙarshen wannan musiba. Bayan Allah da suke wannan yanayi, Allah ka kuɓuto da su. Allah ka tausaya musu, ka yaye musu damuwa. Mu kuma Allah ka shiga tsakaninmu da waɗannan azzalumai. Allah ka shiga tsakaninmu da su. Allah ka kiyaye mu daga zaluncin su. Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah.